الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا أكو غوتن watan dhulhijja, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 20 ga watan 5 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabut Tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda muke bibiyar sharhi dan na Fathul Majid na Al-Allama Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 46, kuma muna cikin babi na 4, babin kira zuwa ga babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ma'ana babin da yake maganar kiran mutane zuwa ga kalmar shahada. Mun karanta hadithin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, wanda hadithi ne wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito shi kamar yadda bayani ya gabata. To, muna yin sharhin hadithin ne, har yanzu bamu gama ba. Darasin da ya gabata mun karanta daidai gabar a cikin hadithin wato yabtahu Allahu ala yadai, wato bayani akan irin wato shi sifar mutumin da ainihin wato za a bawa wannan tuta. Na farko, sifar sa mutum ne mai son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suna son sa. Sannan kuma yabtahu Allahu ala yadai, ta hannunsa Allah zai bada nasara, wanda wannan akwai bishara karara na cewa za a yi nasara a wannan yaki. Sannan kuma akwai alama cikin alamomin annabta a cikin wannan magana, domin in ba dan an sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya akai ya san cewa za a yi nasara, kuma ya akai ya san cewa wato ta hannun shi sayyidina Ali bin Abi Talib za a samu nasara. Wannan yana nuna alam min a'lamin nubuwa. Sannan gabar mutane sun kwana suna tattaunawa a wannan dare, wannan yana nuna maka irin kwadayin sahabbai akan aikin alkhairi, da nuna kulawarsu da damuwarsu game da shi aikin alheri, da kuma daukakar darajar su wajen abin da ya shafi ilimi da imani. Qauluhu, sai kuma fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko fadin su ayyuhum yuṭāha, wato suna ta tattaunawa suke ganin za a bawa ita. Falamma asbahu, gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuṭāha, gari yana wayewa kowa ya bugo sammako zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sa ran cewa ko shi za a bawa wannan tuta. Har sai na Umar yake cewa ban taba san jagoranci ko shugabanci ba illa yawma idhin. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace fi zalika shahadatan nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, a cikin wannan hadisi akwai shaidar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa sayyidina Ali, cewa sayyidina Ali yana da imani batinan wa zahiran. Sannan ya tabbatar masa da cewa shi masoyin Allah da manzansa ne, kuma Allah da manzansa su ma suna yin sayyidina Ali radiyallahu anhu. Sannan wannan yana nuna wajibcin musulmi su so Ali. Duk muminin arziki wajibi ne ya so Ali bin Abi Talib, domin Allah madaukakin sarki yana son sa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida ga wani ayyananne, ya bada wata shaida ko yi addu'a akan sa, to da yawa daga cikin mutane musamman sahabbai za ga suka so su kasance suna da irin wannan shaidar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko irin wannan addu'a. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan shaidar yayiwa da yawa daga cikin sahabbansa, irin wannan addu'a yayiwa da yawa daga cikin sahabbansa, kamar shaidar da ya bayar ta Thabit bin Qais bin Shammas, shi ma tun anan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida cewa shi dan aljanna ne, da shi da Abdullah ibn Salam da kuma sauran wa'anda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a. Sannan a cikin gabar dai mun karanta tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aina Ali ibn Abi Talib, wannan ya nuna Annabi yana bibiyar sahabbansa. In ya kwana ɗaya biyu bai ga mutum ba cikin sahabbansa, yakan tambaya ina wane, aina wane, yakan tambaya. Da haka wannan yana koyar da shugabanni su zamanto ko jagorori su zamanto suna bibiyar na ƙasa da su, da bibiyar halin da suke ciki. A wato wannan yana daga cikin iya jagoranci. Sannan yashtaki ainihi, wato yana fama da ciwon idanu, wato cutar, wato ciwon ido da ake kiransa arramat. Arramat nau'i ne daga cikin nau'o'in ciwon ido. To irin wannan ne ya kama sayyidina Ali radiyallahu anhu, wanda ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi masa addu'a, kuma nan take ya warke ba tare da wani jinkiri ba, har ma ya zama kamar ba su taba yin ciwo ba, kuma babu wani dishi-dishi ko raunin gani a cikin wannan. Wa fihi dalilun ala shahadatayn, wato fa adahu ar-raya qawluhu fa adahu ar-raya, wato wannan yana nuna imani da kaddara, domin kaga sayyidina Ali kwata-kwata baya cikin wayanda suka sa rai bai ma san za a yi ba, kuma babu wani sa'ayi da yayi dan a bashi wannan tuta. Kaddarar ce, Allah yayi rabansa ce, sai aka dauka aka bashi. Kuma kaga da wa'inda Allah ya sa ba rabansu bane, gashi suna gurin, aka tallata wannan ainihin wato matsayi, suna wurin, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk bayanin da zai, kuma suka kwan suna tattaunawa, duk a tsammanin su a cikin su din dai da suke gurin Annabi zai zabi wani a cikin su. To kaga su ma yana daga cikin imani da kaddara, kasancewa abi in rabanka ne zaka samu, in ba rabanka bane koda kai sa'ayi wajen kaga ka samu ba zaka samu ba. Amma kuma wannan bai hana yin ruko da sababi ba, wanda yake na halal ko na wajibi ko na mustahabi. Ruko da sababi baya kore tawakkali, mun fahimci haka, dan an ce sahabbai sun je sun kwana suna tattaunawa, sun bugo sammako, din ruko da sababi ne, sun bugo sammako dan sa ran ko a cikin su wani za a bashi. Wannan ba za a ce ai ba su da tawakkali, inda sun je sun yi baccin su, sun yi zaman su a gida ma, rabon dai wanda za a ba shi za a ba. A wajen bin ruko da sababi ba laifi ba ne, kuma bai ci kore da bai ci karo da tawakkali ba. Ba za a ce ba ka da tawakkali ba dan ka buga sammako ka je kasuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah ya sanya albarka cikin sammakon al'ummata. Da aka ce ka buga sammako, ka kasa kayanka, kuma kai sauki, kuma sai Allah bai kawo ciniki ba, za a ce ba ka da tawakkali ba. Da amma zaman ka kai sai karfe biyu ka fita duk ɗaya ne, rabanka da shi zaka samu. A'a, fatta ba a sababa, Allah ta'ala ya ce ka bi sababi. Da aka ruko da sababi bai ci karo, bai cin karo da tawakkali. Wa idza azamta fa tawakkal ala Allah, da aka in ka zo da abun hawanka anan, sa masa mukullin kai a wuya, ka kuma sa maka kwado a ƙasa, ka kuma dogara ga Allah. Ruku, wato wannan sa kwadon baya nuna baka da tawakkali, a ce a kai wannan baka da tawakkali, ai kawai kana zuwa kawai ka aje mashin din ka shigo masallaci, sai a ce to ai kuma ka bar ruko da sababi, wanda ruko da sababi shi ma shari'a ne. Ina fata an gane. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأخبرهم بما يجب عليهم في حق الله تعالى فيه شافينا دليل قومكم وأخبرهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشوه سيدنا علي كباس الأباري بما يجب عليهم قمد أبن ديكي وجب أكنس من حق الله تعالى نحق الله مدعوك كنسر كي فيه أشكم مسلم أي الإسلام أي في الإسلام idza ajabuka ilayhi in suka amsa maka zuwa ga shi musuluncin fa akhbirhum sai kuma ka ba su labari bima yajibu da abin da ke wajaba min huquqihi na haƙoƙinsa allati la budda lahum min filiya wanda ba su da yanda za su yi ba makawa sai sun aikata waɗannan haƙoƙin kasalawati kamar salloli waz zakati da zakka kama fi hadithi abi huraira kamar yanda yazo cikin hadithin abi huraira فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ma'ana idan suka aikata haka to hakika sun hana a zubar da jinin su kuma sun hana taba dukiyarsu sai da haƙi. Koma lamba ta biyu can ƙasa fi qurratul uyun mala yace yazo cikin littafin qurratul uyun fihi mimma amara bihi wa shara'ahu min huquqi la ilaha illa Allah. A cikin wannan akwai nuna cewa abinda Allah ya umarni da shi kuma ya shar'anta shi na haqqoqin la ilaha illa Allah. Wa hadha yadullu ala anna al-a'mala min al-iman. Wannan sai nuni akan cewa shi ayyuka suna daga cikin imani, khilafan lil ashaira wal murji'a, sabanin wato masu aqidar ash'ariyanci da masu aqidar murji'anci, su suna ganin aiki baya cikin kunshin imani. Imani daban, aiki daban. To mu kuma mun fahimci a cikin karatutuka da nassosin da muke karantawa, aiki yana cikin kunshin imani. Fi qaulihim fadin su innahul qaul, shi imani kawai fada ne. Wa za'amu suka riya cewa annal imanu huwa mujarradu tasdiq, shi fa imani kawai gaskatawa ne. Indai ka gaskata shikenan kawai, koda baka sallah, baka azumi, baka sauran shikashikan musulunci, sun dauke ka har yanzu kana da imani, domin ka riga ainihin wato ka ainihin wato riya a cikin zuciyarka, ka gaskata shikenan. Tunda ka gaskata wannan sallah daban, azumi daban, zakka daban, sauran abubuwa na haƙoƙin musulunci daban, ba su da alaƙa da imaninka. Da haka in ka yi su, za a baka sakamakon ka na wannan ayyuka, imaninka daban, shi wannan aiki nasu daban. Wannan ita ce aqidar ash'ariya, ita ce aqidar murji'a, kuma aqida ce marar kyau. Ka ce koda mutum bai sallah ba, koda bai azumi ba, wannan ba zai cuci imaninsa ba. Wannan aqida ce wadda take ta kai mu matuƙa wajen muni. Wa taraku ma dalla alaihi alkitabu wassunna, sai suka yi watsi da abinda alqur'ani ya nuna kuma sunna ta nuna. Li anna ad-dina ma amara Allahu bihi, domin addini ba wani abu bane face abinda Allah ya umarni da shi, fi'lan wato a aiki, wa manaha anhu da kuma abinda ya hana tarkan abari, ma'ana abinda Allah ya umarni da shi fi'lan a aikata. To ka ce shi aikin baya cikin kunshin imani. Wa manaha anhu, abinda Allah ya hana fa tarkan shi kuma sai a bar shi. Wa fihi ar-raddu 'ala al-mushrikina, a cikin wannan gaba har yau akwai raddi akan mushrikai, al-mustadillina 'ala ash-shirki, wanda suke kafa hujja da shirkar su, bi karamatil awliya'i, da karamomin waliyai, lidilalati 'ala fadlihim, saboda nunin wannan karamomi akan falalarsu. Wa amirul mu'minin 'Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wa qa'alahu min al-karamat ma lam yaqa li ghayrihi. Mu dauki misali amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, wato sayyidina Ali radiyallahu anhu, wa qa'a lahu min al-karamat, ai shi ma ya samu karamomi masu yawa, ma lam yaqa li ghayrihi, irin karamomin da wani sa bai same su ba. Amma wa qad khadda al-akhadida, amma duk da haka sayyidina Ali radiyallahu anhu sai da yasa aka tona rami, wa adramaha bin niran, yasa aka wato wa udrimuha bin nar, wato yasa aka rura wuta a cikin wannan ramin, wa qadafa fiha man galafihi, yasa aka dinga jefa duk wanda ya gunuwi, wanda ya wuce iyaka game da sayyidina Ali radiyallahu anhu, aw i'taqada fihi ba'd ma kana ya'taqiduhu haula al mushrikuna, ko kuma ya kudurce game da sayyidina Ali daga cikin wasu kudurce da waɗannan mushrikan suke yi ma ahlul baiti, tare da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa gairihim, da wasun su. Fasara min ashaddi sahabati, sayyidina Ali sai zama yana daga cikin sahabbai mafiya tsanani da zafi radiyallahu anhu, bu'dan anil shirki, saboda nisantarsa da shirka. Duk daga wasu abubuwa na karamomi sun faru, sun bayyana gare shi, amma bai yadda an dauke shi daga matsayin daga karama, an mai da shi matsayin Allah. Ya dauki tsauran mataki ga wayanda saboda matsayinsa a wajen Allah, matsayinsa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, darajarsa da kimarsa da nauyinsa a musulunci da kuma karamominsa, sai suka dauke shi suka maida shi matsayin Allah. Sayyidina Ali bai daga musu kafa ba radiyallahu an, sai aka rura wuta a cikin rami, yace duk wanda bai bar wannan aqida ta cewa Aliyu Allah bane, ku jefa shi ciki. Wa shiddatin ala man ashraka, da tsananin da sayyidina Ali yayi akan wanda duk yayi shirka, hatta a harqahum bin nar, har sai da ya babbake su ya kone su da wuta. Mithl Abdullah ibn Saba al-Yahudi, misali kamar akwai Abdullahi ibn Saba al-Yahudi wanda yana daga cikin masu wannan aqida ta Aliyu Allah ne wa shi'atihi da shi da ainihin wato shi'a jama'ar sa duk suna daga cikin wayanda suke ganin Aliyu Allah ne suna da wannan aqidar sayyidina Ali bai basu ba wal qissatu fil bukhari ka koma qissa tana nan cikin sahihul bukhari wa kadhalika umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka sayyidina umar radiyallahu anhu ma utiya min al-karamat didda irin karamomin da aka ba sayyidina umar radiyallahu anhu sara min ab'ad as-sahaba dan ka zama kana da karama shikenan kuma mu dauka karawan ma ta gaskiya ce wannan sai ya bada lasisin a allanta da kai kuma ka yadda kai Allah ne a dauki matsayin da ba naka ba ba kawai saboda ana ganin wali ne kai kana da karamomi ballantana ma babu wani tabbacin walitakar domin ma'auni na walitaka baka ciki baka hawo kan wannan ma'aunin na walitaka ba kila wani sadabaru ne da wani tsatsuba ma mutum yake wasu abubuwa na khawariqul adad ake dauka wani salihin bawa ne ko wani wali ne to waɗanda wato walitaka su da nassi ba ta bogi bace ba ta durunto ba irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san ba ai waliyai ba irin su radiyallahu anil jami kuma didda walitaka ta su banda karamomi wayanda suka dinga bayyana ta hannayen su saboda nagartar su da kusancin su da Allah subhanahu wataala amma ba su yadda an dauke su an kai su matsayin da ba nasu ba ba su yadda ba kuma sun fi kowa ainin daukan tsatsauran mataki akan shirka sun fi kowa ka karanta tarihin sahabbai ga yin suna dagawa shirka kafa ba sa dagawa ba sa mujamala game da abin da ya shafi shirka ainihin wato radiyallahu anhu ga sayyidina Ali da aka taba janibin shirka kaga rami yasa aka hura wuta a ciki yace duk wanda bai bar wannan aqidar ba a jefa shi ciki haka dai ya kone su sayyidina Umar radiyallahu anhu duk da karamomin da aka bashi sara min ab'ad as-sahabati an ash-shirki amma duk da aka yafi yana daga cikin sahabban da suka fi kowa nisanta shirka wa dhara'ihi da hanyoyin da za su kai mutun zuwa ga shirka wa haula'i afdalu ahli al-karamat wa inna ay kuma babu wanda yake babu mai karama sama da su sayyidina ali sayyidina umar da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi anil jami ai ba wasu masu karamomi da suka wuce su an gane ko fa ma zadahum zalika amma wannan karamomin ba abinda suka kara musu illa quwwatan fit tauhidi sai kara samun karfin tauhidi ala wa shiddatan ala ahli ash-shirki wat tandidi da kuma tsanani da suka nuna akan ma'abota shirka wattandidi da sanyawa Allah kishiya duka karanta tarihin zaga duk wanda aka samu yana shirka ba wanda suka saurarawa ba wanda kuma aka samu yana hada Allah da wani yana daukan matsayin Allah ya ba wani ya dauki aikin Allah ya dora wani wanda ainihin wato ba bai cancance shi ba kuma kaga cewa sun kyale shi ba taba samu ba jarali Umar radiyallahu anhu fil istisqa bil Abbas ai mun samu kissar da ta gudana game da sayyidina Umar radiyallahu anhu game da sallar game da roƙon ruwa bil Abbas inda ya dinga wato tawassuli da addu'ar Abbas yace da muna yin tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye ya Allah sai ka ba mu ruwa yanzu Annabi baya nan ya Allah muna tawassuli da addu'ar baffan annabinka Al Abbas Allah ka ba mu ruwa kuma sai ga Allah ya ba su ruwa an gane ko wannan kaga tawassuli ne wanda yake mashru'i mai kyau wata imiyata kabarin Daniel da kuma wato boye kabarin Daniel da aka yi lamma wajaduhu sahabatu lokacin da sahabbai suka samu kabarin Daniel fi baiti malil hurmuzan a cikin baitul mal na hurmuzan ka koma ita ma kissa ce wadda take mashahura ce duk da cewa wasu malaman suna ganin isnadin ta bai da inganci wasu kuma suna ganin tafi kama da tarihi domin Ibn Abi Shayba ya kawo ta haka Abu Nu'aym al-Asfahani haka Ibn Kathir ma ya kawo cewa lokacin da aka samu kabarin shi wannan Daniel din cikin sahabban Isa alaihi salam aka samu kabarin sa sai aka samu wato ana ta shige da fice inda kabarin yake aka ga sayyidina Umar ana tsoron fa wannan kabarin nan gaba fa za a je a dinga bauta masa wani yana bukata haihuwa zai iya zuwa fa ya roki wannan Daniel din wani fa yana ana bin sa bashi zai fa iya zuwa fa ya gurfa na a karbarin wannan Daniel din ya roke shi fa wani fa yana neman mulki zai iya zuwa ya tare a kabarin Daniel ya dinga rokon sa aka ga sayyidina Umar sai ce a badda sawu a badda kabarin Daniel din ba za a iya dauke shi ba kawai sai aka zo cikin dare aka yi tayin kaburbura kuma aka yi su daidai da irin kabarin Daniel dan kawai ka rasa wanne ne kabarin Daniel din diddan a nesantar da mutane daga shirkan bautar kaburbura sai aka yi kaburbura da yawa a gurin kuma sai aka kalli yanayin shef da komai irin na Daniel sai aka yi duk kaburburan gurin haka da aka daga baya duk wanda yazo yana neman kabarin Daniel sai ga to kaburruka ga sunan kuma da yawa ina kabarin Daniel din bai sani me yasa sayyidina Umar yayi haka saboda a badda sawu kada mutane su gane wannan shine kabarin wannan annabi Daniel din su dinga zuwa suna bauta masa ko su dinga zuwa wajen neman bukata gurin sa ashe ka gan an ana so a taimaki mutane a taimaki aqidar mutane da imanin su ko wani wali ne aka ga mutane a dauka ma wali ne na tsakani da Allah sai aka ga mutane suna ta kai kawo kaburburan su sun fara wuce iyaka za a iya badda sawun kabarin sa hukuma za ta iya zuwa na shi ma annabi ne sai an gane ko na'am shi ma zamanin sa ne an bai mu da go yawa da aka kaga an ga wani shehi shi ma ana ta abin nan inda so ake inda da gaske ake son shehi sai a ba wai ma a zo kawai a ware shi a gane cewa nan gurin sa ne da ku dinga zuwa kuna wazifa a gurin ku dinga zuwa kuna addu'a ku dinga zuwa in mace ta kusa haihuwa a zuwa ɗebi ƙasar gurin aje a bata ayin an samu irin wannan ma badda gurin ake ko a ɗauke kabarin daga gurin ko kuma kaga shi sayyidina Umar sai ce kabarin ba za a ɗauke shi ba amma a yi kaburbura irin waɗannan a gurin da hakan aka zo dai sai ka rasa wanne ne rashin gane wanne ne kabarin wannan zai cire mutane sha'awar zuwa gurin ma ballantana su ce za su roƙi dan baka san ma wanda kake roƙo baka san ma inda kake roƙon ba da haka tunda wanda ake sa ran a roƙa din ba a san ila kabarin sa yake Ibn Kathir ya kawo wannan kissar abin nan duk da malamai wasu sun ce isnadin ta gaskiya akwai matsala wasu kuma suna ganin kissa ce wadda take tana da asali domin malaman tarihi da yawa sun kawo ta kamar yadda shi ainihin wato Abu Nu'aym Ibn Abi Shayba Ibn Kathir da sun kawo ta to duk wannan ana so in kana so ka gane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga haka suke ba sa duk abin da kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su duk abin da ya shafi janibin shirka sun fi kowa nisantar sa kama annal mu'jizati innama zadatir rusul quwwatan fi da'wa kamar yanda ka san mu'jiza tana karawa annabawa da tana karawa manzanni karfi ne fi da'wa wajen da'awa ila tauhidi zuwa ga tauhidi ba wai sa su take kuma shikenan a zuwa allantar da su a dinga roƙon su a dinga neman biyan bukatu wajen su ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dukkan manzannin da aka suke da karamomi ba su riki wannan karamomin a matsayin wajen da za a zo a dinga wanki ana wanke mutane ana cin abinci da wannan mu'jizan ba za ka samu wani annabi cikin annabawa da ya haka ba za ka samu wani waliyin arziki da ya dinga ci da buguzum da karamar da Allah ta'ala ya bashi ba za ka samu ina fata an gane da haka dukkan wata mu'jiza da aka ba wani manzo cikin manzanni wannan mu'jiza tana ƙara masa ƙarfi ne wajen da'awa ila tauhidi wa shiddatan ala ahli shirki da kuma tsanani akan mushrikai da ma'abota shirka wal inkari alaihim da kuma yi musu inkari wa jihadihim da yaqasu walakin qad yaqaw min al ahwali shaytaniyya liman istahwadha عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات سيكتشوا لكن سيدي قد يكأوا يكمبارو واتو الشيطان يكن يأمباني يرنجاي وصو دا وصو أبوه إلن الشيطانشي سيأتدسوا يمن تدسوا تنا أبنجيجي irin abin da yaltabisu alal juhali yake rudarwa da rikirkitar da jahilai alladhina talabbasu bishirki wadanda ainihin wato suka wato cakude suka rikirkice da shirka alladhina talabbasu bishirki wadanda suke fama wato suka fada kai talabbasu afwan alladhina talabbasu bishirki wadanda suka fada cikin shirka wato irin abin da shedan ke yi ya rinjayi wa'inda wato yarin jaya da wasu abubuwa irin na shedanci wanda zai mantar da su tuna Allah madaukakin sarki irin kaman yanda ka san ya rikirkitar ya kuma rudar da jahilai waɗanda suke fama wato ko kuma suka fada ainihin wato cikin shirka wa yadhununa anna zalika karamat har ma suna tsammani irin waɗannan abubuwa karamomi ne nan kuwa wato ba karamomi bane istidraji ne da Allah ta'ala yake yi ga ainihin wato shedan wahiya min makar shedan wanda waɗannan abubuwan suna daga cikin makirce na shedan wa igwa'ihi da kuma hanyoyin da yake bi wajen halakar da mutane liman lam ya'rifu al-haqq ga wanda bai gane gaskiya ba min al-batil daga ƙarya bai iya ware gaskiya ba daga ƙarya wa qad qala Allahu ta'ala lin nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik billazi uhiya ilaik kai riko da abin da aka yi maka wahayin sa innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan hanya wadda take madaidaiciya suratul zukhruf aya ta 43 wa kadhalika yajibu ala kulli ahadin haka yayi wajaba akan kowa an yatluba alhaqa min alquran indi gaskiya mutun yake ne wato zai neme ta daga alquran in kaga mutun yana neman gaskiya ba alqurani da sunna ba to ƙarya yake ba gaskiya yake ne ba domin in gaskiya yake ne ma ba zai nesa da alqurani ba zai nesa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya zama wajibi akan kowanne ɗaya daga cikin mu an yatluba alhaqa indi ya tashi neman gaskiya ya neme ta ainihin wato min alqur'an daga alqur'ani bi tadabburihi ta hanyar zurfafa tunani game da ayoyin alqur'ani fa innahu siratul mustaqim domin alqur'ani shine tafarki madaidaici wala yaltafit ila ma zakhara farhu shayatin kada ya dinga sauraro da waiwayawa zuwa ga abinda shaydanu suka kawata ko shaydanin mutane ko shaydanin aljanu kama gtarra bihi man gtarra fi hadhihi al-ummati man qablahum kamar yanda waɗanda suka gabaci wannan al'umma suka rudu da abinda suka rudu da shi makamancin irin wannan wa fihi min ada'il fara'idi 'ala al-wajhi ash-shar'i wan-nahyi an ta'addi al-hududa allati haddaha Allahu bayna al-halal wal-haram wa dhalika min al-iman sai ce wa fihi a dai cikin wannan gaba min ada'il fara'idi al-ko man min ada'il fara'idi yana daga cikin bayar da farillai 'ala al-wajhi ash-shar'i ta fuskar shari'a wan-nahyi an ta'addi al-hududa da kuma hani game da ketare iyakokin Allah allati haddaha Allah wadda Allah ta'ala iyakance bainal halal wal haram tsakanin halal da haram wa zalika min al iman shi kansa wannan yana cikin imani fal halalu ma ahallahu Allah halal shine abinda Allah ya halatta wal haramu ma harramahu Allah haram kuma shine abinda Allah ya haramta wad dinu ma shara'ahu Allah addini kuma shine abinda Allah ya shar'anta fa idza akhadha bil islam da haka in mutun yayi riko da musulunci alladhi huwa tauhid wanda musulunci ba wani abu bane shine tauhidi kadai ta Allah wal ikhlas da kuma bauta wato bauta ga Allah shi kadai wa ahalla ma ahallahu Allah ta'ala ya kuma halatta abinda Allah ya halatta wa harrama ma harramahu Allah ta'ala ya kuma haramta abinda Allah ya haramta wa amara bidhalika kuma shi ma ya umarci waninsa da haka wa jahada alaihi kuma yayi jihadi akan haka faqad qama bima wajaba to haqiqa ya tsaya wato ya bada abinda ya wajaba kansa wa billahi tawfiq amin yake cewa fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha idan suka aikata haka to haqiqa sun tsare jinanansu da dukiyoyinsu sai kuma abinda ya shafi haƙƙin dukiya ko haƙƙin jini din wannan hadithin sahahul allamatul albani fi sahihi abi daud hadithi na 2299 wa asluhu fi sahihain amma asalin hadithin yana cikin sahihain bi lafzi da lafzin umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni na yaki mutane hatta ya qulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsuhu to ya fa tsare dukiyarsa da ransa daga gare ni illa bi haqqihi sai abin da ya shafi haƙƙin sa wa hisabuhu ala Allah kuma hisabun sa yana ga Allah madaukakin sarki ولما كان ولما قال عمر لابي بكر شي سا لوكاتين ده سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر يچو ابو بكر رضي الله عنه في قتاله مانع الزكاه لوكاتين ده سيدنا عمر يشري رندنا زي ياقي ودند سكا هنا زكاه سي سيدنا عمر يچي ده شي كيف تقاتل الناس يا خليفه يا زكا ياقي متاني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بايان منزن الله صلى الله عليه وسلم يچي امرت ان اقاتل الناس an umarce ni na yaki mutane hatta ya qulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah fa idza qaluha almanzan Allah ya ce in mutane suka faɗi la ilaha illallah asamu minni dima'ahum sun tsare jinin su daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyin su illa bi haqqiha sai da haƙƙinta qala abu bakr amsa da sayyidina abu bakr ya ba sayyidina umar sai ya ce fa inna zakata haqqul mal wallahi law mana'uni anaqan كانوا يعدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منئها kaji wani fice hune sayyidina Umar sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an samu wasu sun yi ridda wasu kuma daga cikin mawadata sun hana sun ce sun daina bada zakka to a daidai wannan lokaci sayyidina Umar ya shirya rinduna rundunoni dan aje a yaki wadanda suka yi ridda ma suka bar musulunci a hannu guda kuma ya shirya rundunonin da za a je a yaki wadanda suka hana zakka sayyidina Umar sai yake da observation sai yake ganin wanda ya hana zakka ai musulmi ne ya za a yaki wanda yake musulmi daka sai yawa sayyidina Umar sai sayyidina Umar yawa sayyidina Abu Bakar hujja da wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni ne in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah to mutanen nan sun ce la ilaha illallah kuma manzon Allah ya ce suka fada sun tsare jinin su daga gare ni da dukiyoyin ran su daga gare ni da dukiyoyin su sai da abin da ya shafi haƙi na musulunci sayyidina Umar sayyidina Abu Bakar afwan sai ya ce wa sayyidina Umar fa inna zakata haqqul mal to ai ta zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi na rantse da Allah law mana'uni anaqan da za su hana ni anaqan sabagiji kanu yu'addunaha wanda suke bayar da ita ila rasulillahi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man yaice wallahi sai na yake su akan haka al anaq al untha min al ma'iz wato akuya yar karama idza qawiyat in ta fara karfi malam tastakmil sanatan amma bata cika shekara guda ba ta fara kwari amma bata cika shekara guda ba ita ake kira da anaq yace to koda dabbar da bata kai ayi zakka da ita ba a bayar da ita wato abin nan a bayar da ita a matsayin ayi layya da ita bata isa a yanka ta ba ko ita suka hana ni wanda sun kasance kanu yu'adduna ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun kasance suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan ya bar duniya suka ce ba za su bayar ba sayyidina Abu Bakar yace laqataltuhum ala man ihaice wallahi sai na yaƙe su akan hana wannan zakar a wata ruwaya yace wallahi sai na yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka in dai za ka yi sallah za ka bada zakka in ku har za ka karfin halin hana zakka to sallah ma ka daina dan ba za su rabu ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1400 da kuma hadisi na 1457 da hadisi na 6924 Imam Muslim hadisi na 20 wa fihi ba'thul imam ad-du'ata ila Allah ta'ala a cikin wannan hadisi mun fahimci ashe shugaba zai iya aika ad-du'at wato masu du'at masu kira zuwa ga Allah kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa khulafa'uhu ar-rashidun da khalifofin sa shiryayyu yaf'aluna suna yi aka za a tashi inda wato akwai gwamnati ta musulunci to za a ga akwai du'at da za a dinga aika su wurare dan su dinga zuwa suna yi wa mutane da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga aika sahabban sa garuruwa kasashe dan su je su da'awa zuwa ga addini haka khulafa'ur rashidun ga karanta tarihi su ma sun aika wane ya zama amil din su a guri kaza wane ya zama amil din su a guri kaza ya zama liman ya zama alkali ya zama kuma shugaba a wannan yankin ya ilmantar ya koya mutane rayuwa ya kuma jagoranci mutane wannan shine yanda ainihin wato haka dan haka ba'thul imamid du'ata ila Allah ta'ala shugaba na musulunci ya dinga aika du'at masu da'awa zuwa inda akwai irin wannan tsarin za ka ga duk irin kauyukan nan namu da za ka ga ka je ga mutum ya girma ga wani ma ya tsufa bai iya alwala ba bai iya sallah ba tsarki ma wani ka ga in ka tambaye shi bai iya tsarki ba ka ga mace ta haifi ya wajen guda 7 ko guda 10 bata iya wankan tsarki ba da sauransu Fatiha malam ka tara mutanen kauye guda ka ga ba wanda zai iya malafi Fatiha lafiyayya guda daya duk kuma suna nan da yawa in ka shi shiga waɗannan wuraren za ka gani wani da ya taba zuwa cikin garin Kano din nan bai je wani kauye yace mutum ɗaya yaro ɗaya ne a kauyen ya iya Fatiha Fatiha cikakkiya ga matan aure ga mazaje ga dattawa ba wanda ya iya Fatiha shine hikimar aika du'at aika su wayannan kauyukan ana samun bayan Allah ƴan kungiyoyi haka suna irin wannan su je azin maguzawa ko a je wa'inda suka musulunta a ilmantar da su da sauransu amma abin yayi karanci kuma ba manfawa ba hukuma a ciki kuma ba hannun mawadata sosai a ciki saboda haka shi yasa sai ga abun baya tafiya yanda ya kamata ba wai sai ka je wani wata kasar kudu ba ko wani yanki mai nisa cikin Kano din nan inda za a yi wannan tsarin za a ga za a musulunta da yawa daga cikin mutanen Kano akwai yankunan da har yanzu suna nan da baguzawa da sauransu akwai kuma wanda an musulunta da su ga su dai su ba musulmai ne amma ba ilimi kwata kwata ban san yanda za su yi sallah ba ban san yanda za su yi tsarki ba ban san yanda za su yi ibada ba to duk wannan yana daga cikin fikihun musulunci shugabanci indai an samar da shugabanci irin na addini shugabanci na musulunci ba za a ga cikin abubuwan da ake yi ana aika irin wannan du'at din zuwa ainihin wato wuraren da ake da bukata dan kiran mutane zuwa ga tauhidi kama fil musnad an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kama yanda zuwa cikin musnad na Imam Ahmad daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qala fi khutbati a cikin khutbarsa sayyidina Umar yana cewa ala inni wallahi ma ursilu ummali ilaykum liyadribu absharakum akan munbari sayyidina Umar yace na rantse da Allah ku saurara jama'a ban aika muku du'at masu kira zuwa ga addini ba ban aika muku gwamnoni ba ban aika muku ainihin shugabanni ba liyadribu absharakum ban aika muku su dan su dinga dukan jikinku ba wala liya'khudhu amwalakum ban aika muku su ba dan su karbe muku dukiyoyinku walakin ursiluhum ilaykum na aika muku da su ne liyu'allimukum dinakum wa sunnatakum dan su karantar da ku addininku da sunnar annabinku na fata an gane wannan shine hikimar yace ban aiki shugabanni wato ban aika muku wakilai dan su je su zalunce ku ba shi yasa daga lokacin sayyidina Umar in ma aka samu wani ya shugaban yayi ba daidai ba akan kawo shi kara kuma sayyidina Umar yana daukan mataki an gane ko zai dauki mataki shi ya aika ka ka wakilce shi sai kuma ka je kai zalunci haka zai sa a dawo da kai kuma zai maka hukunci ne wannan zaluncin da kai a bainar jama'a dan abin ya zama izina sayyidina Umar yayi haka da yawa da haka yakan faɗa akan munbari yace duk wakilan nan da na aika muku sune ba dan komai ba sai dan su karantar da ku addini ba na aika muku su bane dan su karbe muku dukiyoyinku ko su daddake ku wannan ka koma cikin Sahihul Bukhari hadisi na 1400 da'afahu al-Allamah al-Albani fi dha'if al-Abi fi dha'if Abi Daud wato wannan athar na sayyidina Umar radiyallahu anhu shak Nasiruddin al-Albani ya rauna nashi a cikin dha'if Abi Daud hadisi na 980 kaka wannan athar din bai inganta ba qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan yace na rantse da Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka wani ya zama mutumin kirki ta dalilinka wani ya fahimci addini ta dalilinka wani ya gane wata matsala ta dalilinka wani ya daina wani abu wanda yake marar kyau manzo Allah yace Allah ya maka wannan arzikin mutum ɗaya ya zama mutumin kirki ta hannunka ya zama yana yin ayyukan alkhairi ta hannunka ya zama ya daina sharri ta dalilinka khairul laka min humurin ni'am manzo Allah yace yafi alheri fiye da a baka jajayen raƙuma an masdariyatun wallamu qablaha maftuha li'annaha lamul qasmi li'an dinnan wannan an din an ce masdariya ita kuma lamun din da tazo qabla ha kafin an din maftuha za a yi mata fataha la'an ba za ka ce la'in ba sai dai la'an me yasa aka yi mata fataha li'annaha lamul qasmi saboda ita an din masdariya ce ita kuma lamun din lamul qasmi ce wa annal fi'ila ba'daha fi'ilin da yazo bayan ta fi tawili masdarin shi kuma yazo ne dan ya fassara wancan masdar din rufi'a shi yasa sai aka yi masa rufu'a alal ibtida dan ya zama mubtada to in ya zama mubtada ina khabar din sai ce wal khabaru khabar din kuma shine khairun la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka wannan shine ainihin wato khabarul li mubtada wa humurin bifatiha bi dhammil muhmala wa sukunil mim humrin ha'un din zaka yi masa dhamma mimun din zaka yi mata sukun dauri humrin jam'u ahmar jam'i ne na ahmar wa na'am bifatihi nun wal ayn al muhmala ay khairul laka min al iblil humri Allah ya shiryar maka da mutun daya yafi alheri sama da jajayen raquma وهي أنفس أموال العربي a lokacin ana buga misali da jajayen raƙuma saboda su ne wato dukiya mafi daraja da kima da tsada a wajen larabawa da haka in ka ba balarabe jar raƙumi ka gaba da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda laraba suka san daraja da kimar jajayen raƙuma in aka ba wa balarabe su an kai makura wajen kyautata masa an kai makura wajen yi masa alheri manzo Allah ce to kai kuma Allah ya shiryar da mutun daya ta dalilinka alherin a wurin Allah yafi alherin da aka ba wancan balaraban kauye da ya san daraja da kimar jajayen raƙuma aka bashi wannan yana nuna falala da alherin da ke cikin karantar da mutane alkhairi akwai wahala amma akwai alkhairi mai tarin yawa shi yasa annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam suka fi kowa tara falala da darajoji saboda aikin su kenan da haka shiryar da mutane a ganar da mutane addini wannan alkhairi ne da yake dimbin alheri Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin sa qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah yace wa tashbihu umuril akhirati bi umuril dunya anan kaga an kamanta al'amuran lahira da al'amuran duniya me yasa ake kamanta al'amuran lahira da al'amuran duniya innama huwa litaqrib ana yin hakan ne kawai dan a kusanto da maganar da ake ilal afham zuwa ga fahimtar mutane in ana so a gaya wa mutane wani abu da ake kwadaitar da su na lahira sai a gaya musu irin sa a nan duniya shi yasa duk abin da dan adam yake so a nan duniya Allah ta'ala in ya tashi kwadaitar da shi sai ya ce zai bashi irin sa ko kuma zai bashi irin sa a lahira a aljanna sai ka ji Allah ta lissafa abubuwan da ka san su a nan duniya kana san su kana marmarin su kana sha'awar kai ka ci sai Allah ta'ala ya ce zai baka aljanna kuma na aljannan sai zamanto yafi na nan komai da komai to me yasa ake kamanta maka a ce za a baka mata a aljanna saboda ana son a kwatanta maka da fa'idar mata a nan duniya to za a baka su a can da haka an kusanto maka ne dan abin ya zama ya kusanto da fahimtarka shi yasa wani lokaci sai a shabbaha ma'ana a kamanta al'amuran lahira da al'amuran duniya wa illa in ba dan haka ba fa dharratun min al-akhira a baka abin da yake kwayar zarra a lahira khairun min al-ard bi asliha yafi a baka duniyar nan gaba dayanta wa amsalha ma'a hada irin ta tare da ita in ba da haka ba kwatance tsakanin lahira da duniya babu kwatance a baka kwayar zarra an atom a baka shi a lahira yafi wannan an atom din wanda the visible article da ido baya ganin sai an sa mudubin gimbiya ake iya ganin wannan atom saboda kankantar sa to wannan an atom din a baka dan wannan a lahira wannan yafi alheri sama da a baka duniya sau biyu shine ainihin duniya bi asaliha wa ainihin wato wa amsaliha ko wa mithliha ma'aha an gane ko da haka in aka ce lahira to ba ma hadi da duniya kwata kwata ana fadan maka haka ne dan a kusanto maka da abin cikin tunaninka dan kwakwalwarka ta yi saurin dauka amma in ba haka ba sai mallam ya ce zarra a baka zarra a lahira a ce a ka dace da zarra a cikin aljanna to ai zarra a aljanna ta fi duniyan nan da kuma wato ya fi duniyan nan ninki biyu a ce a baka duniyan nan gabaki ɗaya ta kace sau biyu to bai kai darajar kwayar zarra ba da za ka samu a aljanna dan kwatance ne kawai ake yi dan ka gane a karatun da wuri wa fi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid a cikin wannan gaba akwai falala ga wanda Allah ya shiryar masa da mutun ɗaya ta dalilin sa wa jawazul halifi alal khair alal khabari kuma wannan yana nuna mana halaccin rantsuwa in zaka bada labari wal futiya ko in zaka bada fatawa domin ga annabi ya ce fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan kaga wannan manzo Allah yayi rantsuwa zai bada labari ko zai bada fatawa walau lam yustahal koda ba a buƙaci rantsuwar ba babu laifi kai rantsuwa dan karfafa magana qala al musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yace wannan babi ya zo ƙarshe amma a ƙarƙashin sa akwai masaloli al-ula mas'ala ta farko anna da'awata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle mu sani kira zuwa ga Allah wannan tafarki ne na wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba kaskantaccen aiki bane sai Allah ya zabe kamar zai saka a cikin wannan layi da haka kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ba kaskanci bane ba wulakanci bane, ba talauci bane, ba rashin abun yi bane. Hanya ce ta wanda yake bin manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanya duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zaka same shi yana kira zuwa ga Allah. Ba lalle kila sai ka tara mutane da yawa ba, a office yana irin wannan, a kasuwa yana yi, a mota in sun hadu da wani yana yi, in ya ga wani akan hanya yana yi, yana isar da sakon Allah duk yanda ya samu kansa. Wai ya sa littafi ya zaunar da mutane ya karantar da su ba, shi kullun yana daukan kansa matsayin ambassador ne na Allah, wakilin Allah ne, da haka in ya ga ya kamata ya isar da sako zai isar. Athaniyatu mas'ala ta biyu, at-tanbihu ala al-ikhlas. A wannan babi an ja hankalinmu matuƙa game da ikhlasi, tsarkake wa dan Allah. Li'anna katiran law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u li nafsi. Domin mutane da yawa suna bayyana kamar suna kira ne zuwa ga gaskiya, alhali ainihin abinda suke kira zuwa gare shi, zuwa gare shi shine abi su. Zaka fahimci haka a cikin masu kiran mutane zuwa ga addini. Li'anna katiran, da yawa daga cikin masu da'awa, law da'a ila al-haqqi, zai nuna a bayyana kamar yana kira ne zuwa ga Allah, amma a hakikanin al'amari za ka gan shi fa huwa yad'u ila nafsi, yana kira ne zuwa ga shi a dishi. In za ka bi Allah da manzo ka kibinsa, shi ka bata masa, ko ba ku shirya da shi ba, shi ko mai kira zuwa ga Allah bai da matsala sai ka bi shi. Kawai shi ya ganka ba Allah, kawai shi kenan, shi bukatar sa ta biya. Ya ganka akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ba shi ya dora ka akai ba, shi ka burge shi. Shine shi mai kira zuwa ga addini, shi abinda kawai ya dame shi mutane su zama mutanen kirki, ko ta dalilin sa, ko ta dalilin wasu, su zama mutanen kirki, mutane su zama masu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine shi ya dame shi, ba wai ya dinga ganin a dinga girmama shi, ana mutunta shi, a zo a zagaye gidansa, a yi masa kaza, a yi tai masa hidindimu, ba wannan bane. Da haka ba wai so yake ya maida harkar da'awa gurin da zai zama masa wani kamfani ko wani shagon kasuwa da zai dinga tatsar mutane ko ya dinga amfani da wannan matsayin yana tara abin duniya ba. In an bashi mai tambaya ba, ba kaskanci ba wulakanci ya karba, amma ba zai je ya mika hannu ya ce a bashi ba. Na fata an gane, saboda kawai shi bukatarsa kawai abu Allah. Kullum ba za ka dinga jin yana koda ma kansa, koda maka karatunsa, koda maka matsayinsa, koda maka shaidojin da ya samu a wajen mutane ko a wasu muhimman wurare ba. Kawai shi kokari yake a ba Allah da manzansa, kawai shi ke. Shi sa wani malaminmu ya ce, aka tambaye shi wai ya bada tarihi, dan Allah ya bada tarihin kansa. Ya ce me ya yi a cikin tarihi na? Sai kawai ka gane addini, ni ka kyale tarihi na kawai. An gane ko? To wannan shi ne kawai, mutane a kira su zuwa ga su gane addini kawai, shi ke. الثالثة مسألة أكو أن البصيرة من الفرائض. أشي فهمتها من زربي تا الديني إتما فرلات فما ويتا أكاك فهمتها الديني شان شان واتو شان فتي فتي هاكا كتامك فقاني شسما سما كشيكا كان الديني اللي كشو دا إلا كبوتا ألا كبوتا ألا كنا سني دا كبا أين الديني بيسا جاهلت أفهمتو أنا. المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد ينا دا كتكين alamomi na kyawun tauhidinka, wato daga cikin abin da zai nuna ma tauhidi abu ne mai kyau, ko yana daga cikin hujjoji na kyawun tauhidi, annahu tanzihul lillahi ta'ala, tanzihul lahi ta'ala, domin ko ba komai shi tauhidi tsarkake Allah ne, anil masabbati daga zargi, tsarkake Allah ne daga zagi, tsarkake Allah ne daga cin mutunci, tsarkake Allah ne daga jingina masa abin da bai dace ba, shine tauhidi. In kai wannan kawai shikenan, karka jingina wa Allah tawaya, karka jingina masa zargi, karka zagi Allah madaukakin sarki, kada ka ci mutunci ga Allah madaukakin sarki, kada ka jingina wa Allah abinda bai dace ba. Wannan shine tauhidi, yana daga cikin kyawun tauhidi a same ka haka. Al-khamisa anna min qubhi shirki kaunuhu musabbatan, shi sa tauhidi yake da kyau, saboda tauhidi tsarkake Allah ne, tauhidi kadaita Allah ne. To shi kuma shi sa shirka ba abinda yake ta muni. Mas'ala ta biyar, anna min qubuhi shirki, yana daga cikin mafi muni a shirka, kaunuhu masabbatan lillah, saboda duk mai shirka zargin Allah yake, duk mai shirka zagin Allah yake, duk mai shirka ya gama cin mutuncin Allah, duk mai shirka ya fada wa Allah abinda bai dace ba, shi yasa ba abu mafi muni da ya kai shirka. na fatan gane shi yasa Allah madaukakin sarki bai tsani komai ba irin tsanar da yawa shirka saboda an jingina wa Allah madaukakin sarki zargi zagin Allah ne akwai mutunci a cikin zagin Allah ko babu saboda haka shirka kamar zagin Allah ne cin mutunci ne ga Allah subhanahu wataala as-sadisatu wa hiya min ahammiha to lokaci yayi asu lokaci sun ce lokaci to sai mu tashi a dan dana so mu je karshen babu insha Allah dai na san rana ice ku kamar ranar sallah ko insha Allah za mu tafi hutu dan short break dan takaitaccen hutu insha Allah ba za a juma ba tunda ba irin da azumi bane insha Allah in an sallah ce za a sanar insha Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi